Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a rediyo wannan lokacin. Yau Laraba, 10 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an ba wasu mata sojoji horo akan yaki da ƴan ta'adda a jamhuriyar Niger. Muna kuma dauke da rahoto akan wani hari da aka kai a wani barikin soja da ke difa a jamhuriyar ta Niger a daren jiya Talata. Idan muka bude layukan wayar mu an jima, za mu so mu ji ra'ayoyinku akan irin gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya, musamman a yankunan da ake fama da mahara da masu satar jama'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. A yau Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokaradiyya, ta amince da shugaban adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa da aka zaɓa. Pence ya ce Amurka tana aiki akan wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da zai zartar da tabbacin gwamnatin Guaido a matsayin halattacciyar gwamnati. Yayin da ya kira ga kasashen duniya su goyi bayan ƙudurin, babu tabbacin ko Amurka za ta nemi cimma wannan burin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda babu ko shakka Rasha za ta taka wannan yunkurin birki. Za ta takawa wannan yunkurin birki ko kuma a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya idan aka kada ƙuri'a. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yaɗa labaran ƙarya da sauran abubuwa da ba su kamata ba a kafafansa na sada zumunta. Sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labarai da ake kyautata zaton ƙageni a shafin Facebook. Haka kuma kamfanin zai ƙara ƙarfin tantance labarai ta hanyar amfani da ƙwararru a wajen kamfanin, ciki har da kamfanin dillancin labarai na The Associated Press, domin su tantance hotunan bidiyo da sauran abubuwa da ake kafewa a Facebook. Haka kuma Facebook zai saka ido sosai don daƙile yaɗuwar labaran ƙarya. Kamfanin Facebook dai ya sha samun suka kan yaɗa labaran ƙarya da sauran bayanai a shafinsa da Instagram. 'Yan majalisu sun yi wa wakilan kamfanin tambayoyi akan yadda Facebook zai kare yadda mutane ke saka hotunan bidiyo da ba su kamata ba a kuma watsa su a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan ƙasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. Jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa kai wa masu zanga-zangar hari ba, yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar, a cewar wani ɗan jarida mai suna Dama da ya zanta da murya Amurka. Duk da cewa tashar talabijin ta Sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zangar a ciki, wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka dade da dauka ba abin da ke faruwa bane a yanzu Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na saran cewa tattalin arzikin kasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018 amma kuma tattalin arziki zai karu daga baya har zuwa cikin shekarar 2020 A cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya, IMF ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu bada ƙarfin gwiwa, akwai haɗarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin duniya. Ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya jawo durƙushewar tattalin arzikin da bunƙasa shi shine Rashin tabbas game da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma cinikayya tsakanin Amurka da China da kuma ko tattalin arzikin kasashen Turkiya da Argentina yayi abin da masana suka yi hasashen zai yi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger wasu kungiyoyin kasa da kasa da haɗin gwiwar hukumomin kasar sun shirya wani taron bada horo domin jami'an tsaro mata da nufin ganar da su muhimmancin rawar da za su taka a yakin da ake yi da kungiyoyin yan ta'adda da suka addabi yankin na Sahel. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar wasu ƙudurorinta masu lamba 1325 da 1820 ta yi amanar cewa mata na da rawar takawa wajen wanzar da zaman lafiya. Sabili kenan kungiyar Culture Ar Humanité Niger da kungiyar Partners West Africa Senegal da National Endowment for Democracy ta Amurka da haɗin kan hukumomin tsaro suka shirya wannan taron horo domin faɗakar da jami'an tsaro mata cewa akwai buƙatar gudunmuwarsu wajen neman bakin zaren warware matsalar tsaron da ake ciki a yau a duniya. Malam Lawali Adamu na daga cikin shikashikan wannan haduwa.
Ya mace tana da haƙƙi da yawa cikin aikin ta na sanda, ka san shi aikin nan sanda ya aka je bisa hilin daga babu irin abin da ba a yi zara ko haɗe, akwai bugu, akwai jimuwa, akwai kuma maza su ware da mata. To shi ne muke nuna musu su kama jikin su, su yau bai kamata ba in sun je bisa hili na daga na kasashen Afirka ko kasashen Turai wani namiji zai kan ce musu su isa ba a ware su, a'a su yadda namijin ya samu hali ta can su ma hakan Allah sa su samu halin nasu kujan kenan duka matsayin su guda kenan matsayin su a cikin wannan aikin da Allah ya ba su da maza duka in suka je bisa hilin daga duka matsayin su guda
jami'an tsaro mata kimanin 50 da suka hada da yan sanda da gendarmomi da gard national ne suka dauki darasan da ke kunshe cikin laccocin da wasu kwararru suka gabatar a tsawon kwanaki uku sufetar yan sanda Maimuna Haruna Usman na cewa taron na da fa'ida sosai a gare su.
Wanga waye kai da aka mumu mun gane abu da yawa yanzu mu ma za mu dauki mataki mu samu mu shiga duk inda ya kamata duk inda maza suke iya yin aiki mu ma mu je mu ba mu bari a bar mu baya ba gudu ba ja da baya insha Allah mu ma za mu je duk inda ya kamata. Lokaci ya sake yanzu mata ma ya kamata su kama jikin su kar a bar mu a baya mu dai muna so dai jama'a ta gane mu su mun goyen baya Allah ya ba mu sa.
Ba idan bayar da gudunmuwa a fagen daga jami'an tsaro mata na da wani tasirin na daban wajen samar da tsaro musamman a wannan lokaci da masu tayar da kayar baya ke kullowa da salon farmaki kala-kala.
Yau ka san sirrin da za ka samu na duniya sai da mace. Yau sirrin gida, sirrin kasa na mace ne. Yau ya mace babu inda ba ta shiga in ta yarda ta samu sirri saboda ta kawo bayani a zama ko kai da kai mata kan sanya shi sa muka yi so mu aiki da wannan mata.
Taron wanda ke kammala a yammacin wannan Laraba zai gabatar da wasu shawarwarin musamman Danganin an dauki matakan kara shigar da jami'an tsaro mata cikin dukkan wasu harkokin da ke da nasaba da sha'anin tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah ka taimaki soja ko gidan su so da dali ko a bakin daga ko gidan su ko banyaji
a gaida Suleiman Muna Barma. Har ila yau a jamhuriyar ta Niger wani jami'in tsaro ya rasa ransa, wasu jami'an kuma su shida sun jakkata sakamakon wani dauke ba dadi da suka yi da wasu yan bindiga da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne a wani barikin jandarmomi da ke Difa. Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa, na da karin bayani.
A jiya da daddare ne daidai karfe 9:05, wasu da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne suka kutsa cikin barikin jandarmomi na garin Difa, nan da nan kuma suka shiga harbe-harbe tsakanin su da jandarmomin. Jandarma daya ya rasa ransa yayin da wasu shida suka ji rauni. Majiyar ta tabbatar da cewa an kwana ana artabu har kusan karfe 4 na asuba. A safiyar yau din ne kuma wajen karfe 9 aka ji fashewar wasu abubuwa daga cikin maharan. Wasu sun kutsa kai cikin gidajen jandarmomi inda suka yi garkuwa da iyalansu. Sai dai nan da nan police na rundunar da ke yaki da yan ta'adda suka kawo doki yayin da maharin ya tarwatsa bomb din da ke jikin shi. Ga dai abin da wasu mazauna Difa da ba a bayyana sunan su ba ke cewa
ya kaman kare ya tara da yake 45 haka in ka ji halbi ana ta da kowa sai muka gudu muka shiga cikin gida har waya su ba halbi ban bata yi da ba da sai da muka tashi sai muka ji a ji an kawo gidan jandarmomi da ban nan da suke yanzu ga ga wajen nake mutane a tare na ga motoci masu tuke guda biyu masu ruwan kasa da to da a tare yanzu aka labarin da nake ji babu ya ta da ba amma ba da mu duk nawa mutane nawa ne a cikin suka mutu ba ba amma dai yanzu dai abin da muke ji bomci ya tashi
yanzu kamar yaya harkoki kamar zurga zurga da sauran wannan yake a Difa
yanzu ya Difa abun ya koma cikin mu kuma mu ya koma cikin mu kowa ko mutane suna harkoki
cikin gari kowa yana harkokin shi
kowa yana harkokin shi amma dai yau ba ya kwanci ba ya ba ya kwanci ba ya kwanci ba ya kwanci kowa su kuma gidaje ne makaranta.
Akwai sojoji da suke sintiri a cikin gari?
Akwai wanda suke sintiri a iyakan bakin garin nan da ga wajejen da abin da suka faru wannan akwai su suna da yawo suna.
Ma mahigata da isa biyu da yi masu kayan sari sun ji bakin gwargwaro na tani da suna taimakawa ba su kwana ba Allah ya kare mu amma kuma sun kare. Sai abin da ya faru yau in suka zo Difa ba za su hada shi da wani shekarun baya ba sai shekarun baya ni wani abu ya faru kwana biyu ko duka kamar cikin makoki ba. Amma yanzu haka in ana wani abu a wani waje ba sai da kawai wani waje kamar ba su sani ba. Wallahi ba dan garin mu ba ne ba a fi sabi da ya huwa da mutane ko da kiri ba a hunsa ba ba ne Allah ya kawo ta kai kan abin dai wanda yake yadda ya taso ba haka ake nuni ba. In suka taso da abin sai ka ga suna cin gadaba to yanzu dai kamar alhamdulillah mutane suna cikin addu'a kuma Allah yana kare mutane.
Majiyar ta kara da cewa a garin Tam da ke yammacin Difa sun kashe mai garin garin suka kona gawarsa sun kuma dauki wani dattijo da wata yarinya da aka sa wa rana inda suka yi awan gaba da su. Wannan al'amari na faruwa ne a lokacin da wata tawaga ta yan majalisar dokoki na kwamitin da ke kula da zaman lafiya da tsaro suka kawo ziyara garin na Difa inda suka tattauna da al'ummar yankin daban-daban don a samu mafita kan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wannan yanki. In zaka dai hukumomi sun dukufa wajen aikin su na kwantar da hankalin jama'a yayin da al'umma ke ci gaba da harkokin su. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. To kamar dai da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a yankunan da ke fama da mahara da masu satar jama'a. Amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar.
Allah samu sarki mai rama roƙo ni kai sarki gare ka ka taimake ka Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya ba mu abinci Najeriya ga wa Afrika Najeriya ba mu kenwa Najeriya kin mu Najeriya Najeriya ai ke gudace mai ba mu banta dan ko mai yawa ruwa Najeriya on ba mu duga al'umma ba zai amfana waye na san mutu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
kamar samu kira na farko daga jamhuriyar Niger.
Lalle kuna tare da Abdul Kasko daga unguwar wadata tawa jamhuriyar Niger.
To malamu
na da zan bada bisa zancen harkar tsaro.
Lalle
harkar tsaro shi zance ne wanda shahiwa da kowa. Kenan al'umma sai sun bada goyon baya. Goyon bayan da ya kamata shugabannin nan kasashe su bada shine a ci gaba da bunƙasa roƙon Allah tunda akwai mayin malamai. Na biyu akwai sarakunan gargajiya, akwai hakimai da sauran suna ya kamata a tsara. Kuma akwai ƙungiyoyin addinai daban-daban duk shawarar da za a yi ta ƙasa. Ko nene ne a tattauna tare da su kenan a zama musu sharadi. In sarki kenan a ce to sarki ya azama ka doka in ka ga wani mugu in baka nuna shi ba rawanin nan naka za a tsaye maka shi. Kuma muna fata a ce duk shawarar da za a yi a cikin tattara su wuri guda saboda dai jama'an tsaro suna nan saboda kwanciyar hankalin jama'a suke kenan in an ka ga wani mugu wanda ba a yarda da shi ba a hannun tashi ga jama'an tsaro muna fatan dai Allah dai ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin kasashen mu na duniya baki daya.
To mun gode Malam Abdul Kasko yanzu kuma za mu je jihar
Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To lalle gaskiya gudunmuwa da zamu bayar kafin misalin mu ɗan uwa musulmi da wanda ke ba musulmi ba farnozon ko dai ba kamar abin da ba addu'a. Sannan muna kira ga ainihin ƴan uwanmu musulmi musamman tsofaffin malaman nan na zaure dan Allah a rika yin alƙunutu ana addu'a duk mai hannu a cikin wannan al'amarin ko shi waye ko ɗan gidan waye Allah tona mai asiri ya kaskanta tun a nan duniya kafin a je lahira. To abin da muke neman taimako kenan ga abin da muke neman taimako kenan ga ƴan uwana musulmi.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je Ibadan. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Ibadan. To ina ga layin malami ko malama daga Ibadan ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Kamar yadda kuka ji muna kira ne mu ji ra'ayoyinku akan irin gudunmuwa da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'ummar. Mun samu kira daga Bauchi. To amma amin da wa muke magana ne daga Bauchi.
Isiyaku ne big boy din mushi a jihar Bauchi.
To Malam Isiyaku muna jin ka.
Adalla ni dai abin da zan kira da shi shi ne ma'aikatan mu su ƙara ƙoƙari don lafiya don ba an yi ƙoƙari ba ne za ta fi ƙarfin su ne dama su ƙara ƙoƙari dai kan ƙoƙari.
Su jami'an tsaron kenan kake nufi? To mun gode Malam Isiyaku daga Bauchi da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna na a Bauchin.
Malama Dauda barka da aiki.
To barka ka dai da wa muke magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
so a gudumawa da zan bayar dai yana da kyau wayannan yan kato da gora su shiga su taimaka ma jami'an tsaro, sannan kuma a sarakuna wajen duk wani bako da yazo a tabbatar daga inda yazo, sannan kuma a bashi inda zai zauna, sarakunan su san wane ne yazo, wane ne kuma ya bar wajen, sannan kuma duk Allah wannan yan kato da gora din jama'an gari da gwamnati su taimake su, taimaka ma jami'an tsaro, Allah kuma ya ba mu sa Allah ya taimake mu. Mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Umar Ayuba, kin ji daga kamban sai daga local jama'an Kaduna sai.
To Alhaji Umar, muna jinka.
Magana tsaro, muna fatan Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan abu.
Amin amin.
Kuma a jawabin malamanmu da ke kasa gaba daya su mana addu'a ba gale ba lana.
To.
Yanzu addu'a ne suke kawo da komai insha Allah.
Haka ne.
To na gode malama ga duka.
To mu ma mun gode Alhaji Umar, za mu sake komawa kuma jihar Bauchi. Assalamu alaikum, da muke magana daga Bauchi.
Wa alaikum.
Malami na Bauchi, ko kana tare da mu?
Tare da ku.
To muna jin ka.
Wato kan da tun tsaro da ake ta fafutuka ana neman mafita.
Muna jin ka. To ina ga layin malami daga Bauchi ya goce, yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Babaraji ne daga Filato State Kanal, jihar Mai.
To Babaraji, muna jinka.
Ai wannan magana na ƴan Boko Haram da ake da suke tuntunin aje yake karewa. Abun akwai munafunci wanda wayansu sun mai da abun kaman kasuwanci wanda suke da shi. Sai dai muna kiran shugaban kasa Buhari, dan Allah akan wannan abun a nemi jirage mana kaman na sama na yaki na sojojin sama wanda za su je jejin da aka sai an san mafuyan su ko ba haka ba. An san inda suke. To ya kamata ne mu sojojin sama wanda da a san a filin din inda suke cikin nan, wanda suka yi garkuwa da su ake tunani dama, wanda ana tantance kada kasance su suna a cikin dauki rayukan su. Amma tunda biya ga tare ya zama haka, to ya kamata a yi amfani da sojojin sama da jirage.
To mun gode Babaraba da ra'ayin kan su, kuma za mu sake komawa Kaduna.
Kuna magana da Ladi Royal Army daga nan ka goma.
To Malam Dan Ladi, muna jin ka.
Ni gudunmuwa da zan bada akan cewa al'umma mu kanmu sai mun tashi mun yi daga ci akan kare kanmu da dukkan abin da zai zo mana da zai cutar da mu, kuma ita gwamnati ne mata addu'a da fatan alkhairi.
To kamar ya kake gani al'umma za ta kare kanta ko kuma za ta tashi tsaye ma dai?
Na kula da duk abin da yake shige da fita a tsakaninmu, domin wayannan mutane dai ba aljanu ba ne, mutane ne kamar kowa, mutane kuma suna ganin su tun daga cikin birane har ƙauyaku. In dai za, insha Allah za a samu matsala a wannan abu.
To mun gode Malam Dan Ladi daga Kaduna da ra'ayinka, kuma anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Black Saturday din kasar Ghana zuwa karshen makon nan za ta gano ko wani kasashe ne a cikin rukunin ta da ta kara da su a gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019. Kasar Ghana din kasancewar ta wace ta hai sahun gaba a rukunin su yayin wasannin fidda gwani za ta sami kanta a tukunyar farko wato pot 1, don da kuma ke dauke da kasashe kamar su Egypt, wato Masar, kamar
Cameroon, Ivory Coast, Tunisia da Senegal. Sai kuma a port 2 wato tukunya na biyu kenan Morocco, Nigeria, Algeria, Guinea, Mali da kuma DR Congo. A port 3 kasar Uganda, Africa ta Kudu, Guinea Bissau, Zimbabwe, Angola da Burundi. Sai port 4 Mauritania, Namibia, Benin, Kenya, Madagascar da kuma Tanzania.
Rahotanni sun nuna cewar club din Orlando Paris na Africa ta Kudu sun bayyana wa kuma sai asanti kotakoni yanzu na sayan dan wasan gaba dan Burkina Faso dake wa kotako wasa. Rahotanni dake isa ga ganasakana.com ya nuna cewar the sea robbers sun aminci tare da dan wasan mai shekaru 27 wanda kuma ya bayyana da aniyarsa na barin matsugunin sa na Kumasi zuwa Soweto. Yakuba da Arwaitu yana bayyana aniyarsa na rabuwa da Asante Kotoko zuwa sabuwar club da yake sambugawa. Kuma Asante Kotoko ta nuna cewar mudiddai yin transfer ne ya dace kuma zai amfana da shi a shirye take ta sake shi yaje yayi wa Orlando Pirates wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaici ta shirya wani taron karawa juna sani na rana daya wa masu koyar da wasa na kungiyoyin wasan kasa da kasa da suka samu cancantar shiga gasar karshe na gasar wasan cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar. Taron karawa juna sanin wanda za a yi a ranar Laraba a birnin Alkahira da samu halartar wasu manyan masu koyar da wasa a Afirka kamar su Kofi Apia na kasa Ghana da Genotoror na Nigeria da tarin ire-irensu. Gabatar da jadawali na gasar na AFCON a ranar Juma'a 12 ga watan nan na Afrilu za a yi shi a gaban na Sphinx da Pyramid a babban birnin Masar Alkahira. Masu sha'awan kwallon kafa a birnin Lilongwe kasar Togo a ranar Talata sun hau bisa tituna suna masu kira cikin gaugawa a Ore koci a mafi tufa a Africa Club Leroy. Waɗannan masu zanga-zanga da soke cikin kusata na bukatan na mutumin ɗan Faransa mai shekaru 71 da haihuwa maza a yi gwaje da shi saboda kasa bari ƙungiyar kwallon kafar kasar ta samu shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar shekaran nan.
Rubwanar La Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau Laraba mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokradiyya ta amince da shugaban adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa da aka zaba. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yaɗa labaran ƙarya da sauran abubuwan da ba su kamata ba a kafafansa na sada zumunta. Sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labaran da ake kyautata zaton na ƙayyane a shafin na Facebook. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da yayi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan kasar inda aka ji karar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi kokarin tarwatsa taron masu zanga-zangar wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar waɗanda suka shaida abin da ya faru.
Tumma da lada takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyali da ƴan uwan Baba Dandela Kasim Malumfashi wanda ya rasu ranar Asabar din da ta gabata. Allah ya ƙara hakuri ya kuma ta'azantar da iyali da sauran ƴan uwa. Amin. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.